الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau muna 23 ga watan Rabi'ul Awwal. Hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1444 wanda ta yi daidai da 19 ga watan 10 shekara ta 2022 miladiya. Kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka, masallacin Jibuis da ke cikin wannan unguwa ta Tudun Maliki a cikin birnin Kano, domin ci gaba da karatu a cikin littafin Sharhu Sunna na babban malami Imam Al-Barbahari rahimahullah. Wannan kuma shine darasi na 68 a cikin jerin darussan da aka gabatar a cikin wannan littafi mai albarka. Darasin da ya gabata mun karkare gabar da malai yake ce mana ya kamaci mutumin da ya zamto mai laifi kada ya yanke kauna da samun rahamar Allah musamman lokacin mutuwa. Ya zanto mai kyautata wa Allah madaukakin sarki zato duk da yana jin tsoron haduwa da Allah da wannan zunubai nasa. Idan Allah madaukakin sarki ya ji kansa ya yi masa rahama, wannan falala ce daga Allah. Idan kuma Allah ta'ala ya azabtar da shi, to ya yi masa azaba ne gwargwadon zunubin da ya aikata. Wannan al-khawfu war-raja, tsoron azabar Allah da kaunar rahamar Allah, wannan sifa ce wadda har annabawan Allah sun siffantu da wannan sifa ta suna kwadayin rahamar Allah amma kuma tattare da haka suna tsoron azabarsa. Mun karanta fadin Allah wa junubuni wa bani an na'budal asnam rabbi innahunna adlalna kathira minan nas. Annabi Ibrahim alaihi salam yake roƙon Allah madaukakin sarki ya nesantar da shi, ya kuma nesantar da ainihin wato ƴaƴansa kada su bautata wa gumaka. Duk da wani guri Allah ta'ala ya ce la yanalu ahadiz zalimin, Nabi Ibrahim ya ce lallai gumaka sun batar da yawa daga cikin mutane, bautar su ta batar da yawa daga cikin mutane. Mun karanta ayar cikin suratul anbiya inda Allah madaukakin sarki yake cewa innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahba. Annabi Zakariya da Annabi Yahya wato da kuma matar gidan sun kasance suna yin tsere wajen yin ayyukan alkhairi. Allah ta'ala ya ce suna kiran mu ko suna bautata mana, suna masu kwadayin rahama, suna masu kuma tsoron azaba. Bayan nan mun karanta gaba ta 94 inda Imam Al-Barbahari ya ce wajibi ne yin imani da cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya tsinkayar da annabinsa sallallahu alaihi wa sallama dukkan abin da zai wakana a cikin al'ummarsa har zuwa ranar tashin alkiyama. A ƙarƙashin wannan gaba, babban malami a Sheikh Fawzanul Fawzan yake cewa wannan ba yana nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya san gaibu ba. Lallai babu wani wanda ya san ainihin wato gaibu sai Allah madaukakin sarki, kamar yanda mun karanta wasu ayoyi da suka nuna haka. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'athun. Allah ta'ala ya ce ka ce da su duk halittun da suke cikin sama da duk halittar da ke cikin ƙasa, babu wanda ya san gaibu sai Allah. Kaga wannan aya ta kore sanin gaibu ga dukkan wani mahaluki. Da haka kenan, wato babu wanda ya san gaibu sai Allah madaukakin sarki game da gaibun abin da ya gabata ko kuma wanda zai zo nan gaba. Hatta annabawa alaihimu salatu wassalam, Allah madaukakin sarki wato ba su sanin gaibu sai in Allah madaukakin sarki ya sanar da su, ya tsinkayar da su gaibu bisa wata maslaha daga cikin maslahohi na da'awa ko kira zuwa ga Allah. Annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah ta'ala ya sanar da shi wani abu na ɓoyayyun al'amura ko na gaibu, ya kuma ba da labarin su sallallahu alaihi wasallam saboda maslaha ga al'umma. Allah ta'ala ya ce alimul gaib fala yuzhiru ala gaibihi ahadan illa man irtada min rasulin. Ubangiji ta'ala shi ne masanin gaibu, bai kuma bayyanar da gaibunsa ga wani mutum sai wanda ya zaɓa cikin manzo. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allah ta'ala yakan sanar da shi wani abu daga cikin gaibu saboda wata maslaha, kamar yadda muka karanta hadithin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo shigewa ta makabarta tare da sahabbansa, ya ce ga wasu kaburbura guda biyu Allah ta'ala ya sanar da shi ta hanyar gaibu. Allah ya sanar da shi wannan gaibun kai cewa waɗannan kaburbura guda biyu ana yi musu azaba. Kaga sahabbai ba su sani ba, har sai da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya sanar da su halin da ma'abuta waɗannan kaburbura suke ciki, bayan shi ma Allah ta'ala ya tsinkayar da shi. To wannan yana nuna maka cewa lallai gaibu wani ilimi ne wanda Allah ta'ala ne yake bance shi da sani, sai kuma waɗanda ya zaɓa cikin annabawa ko cikin manzanni ya sanar da su abin da ya so ya sanar da su saboda wata maslaha, kamar yadda mun babba da misalai masu tarin yawa a ƙarƙashin haka. Mun tattauna akan gaba ta 95, ita ma wadda malam yake cewa ka sani ya kai ɗan uwa mai sauraron karatu, lallai kan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa al'ummarsa za ta karkasu har zuwa kashi 73, kowace ƙungiya kuma Allah madaukakin sarki zai jefa ta ne cikin wuta cikin ƙungiyoyin nan guda 72 banda guda ɗaya ta 73, wanda wannan ita ce kadai wato jama'ar da za ta tsira, ita kadai ce tawaga wadda take ta samu rabauta. An tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam wacce ce wannan guda ɗaya cikin 73, yace ita ce hanyar da nake kanta a yau da ni da sahabbaina, duk mai neman hanya mai bullewa to ya rike hanyar da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake kanta tare da sahabbai. Ba za kuma ka zamto kana kan wannan hanya ba sai ta hanyar ilimi ingantacce daga Alkur'ani da sunnar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To wannan rarrabuwa ba a bukatarta. Allah madaukakin sarki ya kushe rarrabuwar kan al'umma, musamman rabuwa irin ta addini. Allah madaukakin sarki babu inda ya yabi ainihin wato rabuwar kai. Mun ba da misalai daga cikin ayoyin Alkur'ani, kamar fadin Allah innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay. Allah ta'ala ya ce lalle waɗannan da suka rarraba addinin su suka zama ƙungiya jama'a ba ruwanka da su, inji Allah ta'ala yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam. Da haka shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan kan tafarki wanda yake miƙaƙi. Sannan Allah ta'ala ya kuma cewa wala takunu kal ladhina tafarraqu, kar ku zamto kamar waɗanda suka rarrabu waqtalafu suka saba min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, bayan hujjoji bayyanannu sun zo musu wa ula'ika lahum adhabun adhim.
wannan kaga ayoyi ne da suke hana mu rarrabuwa suke kuma umartar mu da dunkulewa tsintsiya madaurin ki daya da kuma yin riko da igiyar Allah shine littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. قال المؤلف رحمه الله تعالى واما الاختلاف في المسائل الفقهيه كافي مزونن ما لا يتي بايا حالتا ررابوا da samun sabani saboda biye wa san zuciya ko kuma koyi da iyaye ko kakanni ko kuma koyi da wasu shehunnai ko kuma koyi da yahudi da nasara domin sabani a cikin al'amarin da ya shafi aqida da usuluddin haramun ne baya halatta a samu sabani a cikin aqida wannan yana da aqidar Allah ɗaya ne wannan yana da aqidar Allah biyu ne ko uku a ba a san sabani a cikin aqida wannan yana da aqidar Allah ya daidaita a sama wannan yana da aqidar Allah yana ko ina wannan lalle ba a buƙatar irin wannan sabani a cikin al'ummar musulmi kamar yanda ba a san sabani baya halatta yin sabani cikin usuluddin wani ya ce sallah biyar ake yi wani ya ce uku ko wani ya ce bakwai to wannan ko kuma wani ya ce usuluddin ko shika-shikan musulunci ba biyar bane bakwai ne ko kaza ne ko kaza ne wa inna ma yajibu littifaq wal ijtima'u alaiha wannan kam abin da ya shafi aqida shi yasa an ka dubi tarin annabawa duk da Allah madaukakin sarki ya aiko suna da bambance-bambance a cikin shari'o'in su amma a abin da ya shafi aqida da aqida su ɗaya ne kanan nasu ummatun wahida haka Allah ta'ala ya ce aqida tun daga annabin manzo na farko annabi Nuhu alaihi salam har zuwa kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk aqida su iri ɗaya ce ba su sha bamban ba a aqida ba su bambanta ba a game da abin da ya shafi tauhidi amma sun bambanta a shari'o'i wancan shari'ar sa an shar'anta masa kaza wannan annabin shi kuma an shar'anta masa wani abu daban da ya kila sabanin abin da aka shar'anta wa wancan annabin amma dukkan su gaba ɗayan su babu wanda yazo da wata aqida daban da ta saba wata dan uwansa babu wani annabi cikin annabawa da yazo bai kirawo al'ummarsa zuwa ga wannan aqidar ba babu wani annabi cikin annabawa da bai zo ya yaki duk wata aqida da take shiyanci wannan aqida da annabawa gaba ɗaya suka hada kanta ba da haka a babun aqida ba magana a ce a kyala kowa da aqidarsa wannan dan kaza ne wannan a'a aqida guda ɗaya ce tunda Allah yake aiko annabawa ba taba samun bambanci ba a aqida duk annabawa aqidar su guda ɗaya ce kuma ita ake so har duniya ta nade ita ce aqidar da Allah ya yarda da ita da haka maganar wani ya kwaso wata aqidar daban ba irin ta annabawa ba wani ya debo wani tarkace daban ya ce kuma a kyale shi a'a wannan shine dalilin aiko annabawa dan su tsarkake wa mutane aqida su wanke mutane daga gurbatacciyar aqida wa amma al-ikhtilafu fil masail al-fiqhiyya amma abinda ya shafi sabani a mas'aloli na fiqhu wani cikin malamai ya fahimci farillan alwala guda goma wani ya ce a shi yana ganin za su iya kai 15 wani a fahimta sai ya ce ai farillan alwala sun kai 18 wannan mas'ala ce mai sauki ita ake kira mas'ala fiqhiyya wani ya ce in kai abu kaza alwalaka ta warware wani ya ce a shi yana ganin alwalaka ba ta warware ba wannan duk sabani ne wanda ba irin wancan bane ana aqida iri daya ana addini iri daya ana bauta ubangiji guda daya amma kuma akwai wasu wannan ya fahimci ta nan wannan ya fahimta ta nan wannan sabani ko kuma fahimta irin ta fiqhu wannan babu wani iskali ko kuma babu rigima da yawa akan ta ko da yake ita ma kamar yanda zamu karanta ko da an samu sabanin baya nuna kowa ya tafi kan sabanin sai a duba wanne ne wanda ra'ayinsa yake kusa da nassi wane ne yake da goyen bayan aya ko aya alqur'ani ko hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam game da fahimtarsa to sai a mara masa baya ma'ana sabani ko da abin da ya shafi mas'ala fiqhu ba a buƙatarsa to ballantana kuma abin da ya shafi aqida fa hadha yahsulu wannan zai dinga faruwa sabani a abin da ya shafi mas'alolin fiqhu walakin yajibu ruju'u sai dai ko shi din ma in ya faru to wajibi ne komawa ila ma qama alaihi dalil bisa ga abin da yake da goyen bayan dalili min al aqwal cikin zantutukan da malamai suka faɗa idan wani yace farillan alwala cikin malamai wani yace farillan alwala 15 ne wani yace 18 ne, wani yace 20 ne, sai a kalli baje kolin hujjojin da kowa ya kawo, mai 15 mai cece madogararsa, mai 18 wani irin dalili ya dogara da shi na cewa farillan alwala 18 ne, mai 20 ina dalilinsa na cewa farillan alwala guda 20 ne, sai aka samu a cikinsu guda ɗaya yana da goyon bayan aya ko hadithi, sauran kuma ijtihadi ne, sai a ajiye musu ijtihadi sai a ɗauki wanda yake da goyon bayan aya ko hadithi. Ina fata an gane. Qala ta'ala, Ubangiji ta'ala ya ce, fa in tanaza'tum fi shay'in, idan kuka yi jayayya cikin wani abu, wannan yace da kyau, wannan yace ba kyau, wannan yace haramun ne, wannan yace ya halatta, wannan yace alwala ta baci, wannan yace bata baci ba, aka samu ja'in ja, aka samu jayayya cikin wani abu na al'amarin addini, farudduhu ila Allahi war rasul, Allah ta'ala da kansa yace to ku mayar da wannan sabanin naku zuwa ga Allah da manzansa. Malamai suka ce ana nufin kuma yadda shi zuwa ga ma'aunin alkur'ani da sunna. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, in har kun yi imani da Allah da ranar lahira, zalika khairun, komawa zuwa ga alkur'ani da sunna lokacin da aka samu sabani su zama raba gardama, wannan shi yafi alkhairi wa ahsanu ta'wila, kuma shi yafi kyau a makoma. Babu wani abu da za a koma masa in an samu sabani da yafi kyau sama da littafin Allah ko sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Da ko da su kansu malaman in sun samu sabani, Allah ta'ala ya ce to su komar da sabanin nasu alqur'ani da sunna su yanke hukunci. Sai a ga cikin sabanin nan malam wane ya fahimci kaza, malam wane ya fahimci akasin haka, a cikin su wane ne san zuciya, wane ne yake da goyon bayan aya ko hadisi, sai a ajiye ma'abocin san zuciya, sai a ɗauki wanda yake da goyon bayan ayoyin alkur'ani da hadisi, ko kuma a kowa ijtihadi yayi, babu wanda yake ya saba wa dan uwansa bisa san zuciya, sai dai kuma dalilai suna ƙarfafar ra'ayin wani daga cikin su, to sai a tafi kan wanda yake da ƙarfin dalili, sai a tafi kan ra'ayinsa, shi kuma ɗayan sai ya zama to yayi ijtihadi, yayi kuskure, zai samu ladan ijtihadi guda ɗaya, amma ba za a tafi akan kuskurensa ba, kamar yadda ya tabbata a hadithin Annabi sallallahu alaihi wasallam, Annabi ya ce idan mutum ya wato idan wato mai hukunci yayi ijtihadi dan ya gano daidai, ya fahimci ina ne yafi zamantowa sahihi, to wajen wannan ijtihadin sai ya dace, Annabi ya ce zai samu lada biyu, idan kuma yayi kuskure zai samu lada daya, amma ba za a dauki kuskurensa ba. Ina fata an gane. Idan al-ikhtilafu fil aqidati la yajuzu, a karkashin wannan bayanin mun fahimci ashe sabanin aqida baya halatta, karka ce to ai kowa da aqidarsa, kowa a kyale shi, a'a ba a kyale kowa akan aqida, idan wani yana kan wata aqida mara kyau, kokari za a ceto shi daga fadawa halaka, sai a wayar da kansa ya dawo kan aqida guda daya. Ina fata an gane. Awa ba zai zo wani yana da aqidar zagin sahabbai, wani yana da aqidar girmama sahabbai, a ce kowa a kyale shi, shi mai zagin sahabbai ya je ta zagin su, shi kuma mai san su ya ta san su, wani yana da aqidar kin ahlul baiti, wani yana da aqidar san ahlul baiti, kuma kowa a kyale shi akan haka, wani yana da aqidar wato bin wani wanda ba manzon Allah ba, wani yana da aqidar shi kuma abu manzon Allah, sai a ce kowa a kyale shi akan aqidarsa, wani shi bai yadda da alkur'ani ba, wani ya yadda da alkur'ani, wani ya yadda da hadisi, wani ya ce shi qur'ani kawai yadda da shi bai yadda da hadisi ba, kuma duk wannan aqida sai a kyale mutum akan haka, to kaga duk wa'annan abubuwa ne wa'anda dalilin wa'azi kenan, dalilin karantarwa kenan, dan a ganar da mutane addini gangariya, a kuma gaya musu dan jabu, in ba dan haka ba sai a daina wa'azi, in kowa a kyale shi akan aqida sa ne, kowa a kyale shi akan fahimtarsa, to karantawa ba ta da fa'ida, sai a kyala kowa kawai abinda ya gane ya tafi a kansa, to kuma in kace haka kaga gaba ɗaya ashe aiko annabawa da Allah ce thumma arsalna rusulana tatra, manzanni wannan nabun bayan wannan Allah ya ta aiko su, kaga ya zama ba fa'ida kenan, to kaga daga cikin hikimar karantarwa shine a ganar da mutane duk da gurbace-gurbacen aqidu, duk da gurbace-gurbacen ainihin wato manufa, to dole ne a fito wa mutane wai shin wace aqida ce sahihiya, wacce ce kuma wadda take akwai gurbata a cikin ta, ayi wa mutane bayani, li yahlika man halaka an bayyana wa yahya man hayya an bayyana, wanda zai shiryu ya shirye ya sani, wanda ya bata ba dan ba karantar da shi ba, ba dan ba gamsar da shi da hujja ba, sai dan ya zaba wa kansa halaka. Wannan kuma dama Allah ya alƙawarin fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir, lalle wasu sai sun tafi aljanna ba yanda aka iya da su, lalle wasu sai sun tafi wuta. To wanda kuma Allah ta'ala ya wannan hukuncin ya zakai da shi, har gidan annabawa an samu wanda ba su yarda da annabawan ba. Ballantana kai ba annabi bane, kawai mai shiryar da mutane ne, ko kuma mai karantar da su, ko kuma mai nuna musu hanya. Cikin gidan annabawa wani ma cikin a cikin annabawan akwai wanda matarsa ta kiyarda, a cikin annabawan akwai wanda iyayensa suka kiyarda, a cikin annabawa akwai wanda ɗansa ya kiyarda, a cikin annabawa akwai wanda yayyen mahaifansa ko kannan mahaifansa suka kiyarda. So saboda haka wannan abu ne wanda Allah ta'ala ya riga ya alƙawarin wasu za su gane, za su tafi aljanna, Allahumma ja'alna minhum, wasu kuma za su tabe, za su lalace, ba za su fahimta ba, ko sun fahimta ba za su guba, za su tafi wuta. Allah ka tsare mu daga fadawa cikin su. Da haka sabani a aqida baya halatta, li'anna al-aqidata, domin ita aqidan nan tawqifiyya, bai halatta ba ka kudurce wani abu a ranka, bai halatta ba kai imani da wani abu sai da dalili. Shi ne tauqifi. Tauqifi shi ne ba kowace hayaniyan ta zo ka ce ka yarda ba, ba shi yake nufi ba. A'a, ya zamto tauhidi, wato aqidar da ka kudurce a zuciyarka game da Allah, aqidar da ka kudurce game da manzannin Allah, aqidar da ka kudurce game da littafin Allah, aqidar da ka kudurce game da ranar lahira, aqidar da ka kudurce game da mala'iku, aqidar da ka kudurce game da kaddara. To wannan aqida ya zamanto a cikin Alkur'ani ka samo ta, ko hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ba ka da yanci, ba ka da wani hankali, komai kaifin hankalin, ba ka da wata basira, komai zurfinta, ba ka da wani ilimi da kai za ka iya zabawa kanka aqida, ba daga Alkur'ani ba, ba daga sunna ba. Shi yasa aka ce ita aqidan nan tauqifiyya ce, ba wani abu bane baje koli kawai kowa ya zaba abin da yake so, ba zabi sanka bane kowa ya canki canki. A'a, aqida tauqifiyya ce, akwai Ubangiji ta'ala ya halicci mutane kuma ya dora su akan turba guda daya. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kullu mauludin yuladu ala alfitra, duk wani da aka haife shi an haife shi ne akan fitrar yadda da Allah yana sama, Allah guda ɗaya ne, ba shi da ɗa, ba shi da jika, ba shi da mata, ba shi da abokin tarayya, ba shi da mataimaki, an da sufofi da dama, kowa an halice shi akan haka. Daga baya ne iyayensa suke gurbata masa aqida saboda inda ya taso da kuma inda suka dora shi, su mai da shi ba Yahude, ko su mai da shi ba Nasare, ko su mai da shi ba Majusi. Amma asalin dan adam in ka kyale shi, Allah ta'ala ya halice shi, ya sai an yi programming din zuciyarsa akan yadda da Allah da kyakkyawar aqida. Duk wanda kaga ya kamu da wani virus a aqidarsa bayan ya zo duniya, bayan ya taso ne, yanayin bi'a inda ya taso, ko inda ya dinga tsotsar ilimi, daga nan aka gurba, anan ya tsotsi virus din. Daga malamin da yake koyan addini ta hannunsa, kila daga nan ya tsotsi virus din. Ko daga iyayen da suka haife shi, daga nan ya tsotsi virus din, ya taso da shi. Amma gangariyar aqida da kuma kyakkyawan programming Allah ta'ala ya wa dan adam a cikin zuciyarsa. Da aka abinda ya shafi aqida tauqifiyya ce. Aqida tauqifiyya ce, ba ka da ikon yin ijtihadi wajen zabar aqidar da kake so. Laysa mahall ijtihadin, ba mahalli bane na ijtihadi kai kokari ka ga wace aqida zaka bi. A'a, wa amma fi masailil fiqhi, amma game da abin da ya shafi mas'alolin fiqhu, wal istinbati, da kuma fitar da wani hukunci, fa kullun yajtahidu, to kowane malami cikin malaman addini yana iya yin ijtihadi, wa yastanbitu, ya kuma fitar da wani hukunci, min ahlil ilmi, amma fa daga cikin malamai ma'abuta ilimi, al muahhalina, wa'anda suka cancanta lil ijtihadi, wajen yin ijtihadi, domin shi kansa ijtihadin sai an kai wata marhala a ilimi, sai an kai wata matuƙa a cikin ilimi da mutum zai iya samun tamakkunin yin ijtihadi. To shine zai koma cikin ayoyin Alkur'ani, ko ya kalli wani hadisi cikin hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yayi istinbati, ya tsamo, ya fitar da wani hukunci cikin hukunce-hukunce. Wala yakhtalifuna fi wujuhati nazrihim, amma ba za su saba ba ta fuskar bincikensu. An gane ko? Wa qad yakhtalifuna, kai za su iya samun sabani, fi wujihati nazarihim, ta mafuskantar bincikensu. Wannan a bincikensa ƙarshe, bayan ya gama bincike sai ya fito da wani sakamako. Shi kuma wannan da ya tashi sai ya fito wata hanya, shi kuma da ya tashi ƙarshen bincikensa sai ya fitar da wani sakamako da ya saba da na malam wane. Dukkaninsu hanyoyi suka bi na ilimi, wannan ya fitar da wani sakamako da ya saba da na wannan, amma cikin su babu wanda kawai ya sha shayi ya kawai ya fito ya bada fatawa. A'a, dukkaninsu ilimi suka yi, kuma sun kai matakin yin ijtihadi. Sai dai wannan da ya ijtihadi taufiki ne daga Allah, sai Allah ya datar da shi sai ya ijtihadin sa akan daidai. Wannan shi kuma da ya ijtihadi, Allah bai masa taufiki ba sai ya kuskure. Ina fata an gane. To wajen fuskar nazarin ne, yanzu misali Annabi sallallahu alaihi wasallam an da daga yaki, za a zauna a huta, sai ya ce a man kana sami'an muti'an fala yusalli yannal asra illa fi bani qurayza. Ana ganin an je yaki, an sha wahala, an da za a huta, sai Annabi ya ce a an sake bani umarni yanzu, duk wanda yake ji na kuma yake mun biyayya, to ba zama za a yi ba. An ce kuma mu tafi a je a yaki mutanen Banu Qurayza, kada wanda ya yi sallar la'asar sai a Banu Qurayza. Umarnin da Annabi ya bayar kenan, sai sahabbai suka dunguma, suka juya, suka nufi Banu Qurayza. Ana cikin tafiya sai lokacin sallar la'asar yayi, sai wasu suka ce to a tsaya a yi sallah, wasu suka ce a'a Annabi ya ce sai a Banu Qurayza, wasu suka ce a'a mu muna ganin Annabi abinda yake nufi mu yi hanzari, amma ai abinda zai sa mu yaki mutanen Banu Qurayza ya sabi da rashin sallah ne. Kuma inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, lalle sallan nan wato wata farilla ce da aka sanya mata lokaci. Da haka mu muna ganin in mun yi sallah ba zai zama mana abin zargi ba wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma mu abinda muka fahimta hanzarin Annabi yake so, amma baya hana in lokacin sallah yayi mu tsaya mu yi sallah. Wasu suka ce ina ai mu umarnin nan muna kansa, sai mun je Banu Qurayza. Wayannan suka ce to su kuma abinda suka fahimta, sai wayannan suka tsaya suka yi sallah a hanya, su kuma wayancin sai da suka je Banu Qurayza. Da haka lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya iso Banu Qurayza, wasu suna zazzaune sun riga sun yi sallar su a hanya, wasu kuma lokacin suke sallah. Annabi ya ji me ya faru, ya ce duk sun yi daidai ijtihadi. To kaga wannan shi ake nufi da ijtihadi, wannan ya fahimci kaza, wannan ya fahimci kaza. Wani lokaci duk za ka ga ijtihadin an dace, wani lokaci kuma in aka samu fahimta mai cin karo, to lalle a cikin ijtihadin nan a cikin sa daidai ne, daya kuskure ne, domin gaskiyar kwaya daya ce. Imma dai gaskiya tana tare da bangare kaza, kuskure yana tare da bangare kaza, dole a samu haka. Walakin la yabquna ala al-ikhtilaf, sai dai ba a son kuma su ci gaba da zama akan sabanin. Yanzu kam wajen bincike da research ƙarshe sai suka zo suka yi sabani, wannan ya fito da wani sakamako, wannan ya fito da sakamakon da ya ci karo da na dan uwansa. To yanzu abin da ya kamata sai su zauna, sai a yi zube ban ƙwariya na dalilai da hujjoji. Idan aka fahimci a cikin dalilai da hujjoji, hujjojin bangaren nan sun fi ƙarfi, sun fi kusa da nassi, sama da nan bangaren, to yanzu ba za a ci gaba da tafiya akan sabani ba. Yanzu sai a yan nan bangaren sai su zo sai su hade da nan, tunda nan sun fi hujja, sai a tafi shikenan. Kaga an samu sabani da farko, amma daga ƙarshe an yi mai an dinki, an ci gaba da tafiya. Amma ba a ce kai tafi akan sabaninka, kai ma tafi akan abin da ka fahimta, shikenan kawai duk Allah kuke bi. Lallai sabani ba a bukatar sa a addinance. Walakin la yabquna ala al-ikhtilaf, sai dai kada su ci gaba da zama akan sabanin. Koda da farko an saba, to in aka gano wanda yafi hujja sai a koma kan ra'ayinsa. Bal yarji'una ila kitabillahi wa sunnati rasulillah, bal abinda ya kamace su sai su koma zuwa ga littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan ya ce da kyau, wannan ya ce ba kyau, kuma wannan bincike sai kowa sai a koma alqur'ani da sunna su yanke hukunci. Idan alqur'ani ya goyi bayan ra'ayin wani, to wajibi ne wani ya hakura da nasa ra'ayin, ya dawo kan ra'ayin wanda yake da goyen bayan alqur'ani ko sunna. Sai dai in akan san zuciya ake tafiya, to shine wannan ya ce a shi yana nan akan, duk da cewa bai da dalili ko nasisin kwabo, hujjarsa wato kamar gidan giza-giza take saboda rauni, amma ya ce ba zai ajiye ra'ayinsa ba, yana nan a kai, ba zai bi suwana ba, to wannan kuma kaga addini ya zama san zuciya kenan, ya zama an koma hawa. To ita kuma hawa Allah ya kiyaye, san zuciya kenan, Allah ya raba mu da shi. Faman kana ma'ahu dalil, duk wanda yake da dalili, tabi'uhu, sai kawai a bi shi. Wa aqadhu bi qawlihi, sai a koma a rike maganarsa. Wa taraku ra'ayahum, su kuma sai su ajiye ra'ayinsu. Duk lokacin da aka samu sabani kai da wani, sai ka zo kai kana ganin kaza da kyau, shi kuma yace ma ba kyau, to me kai me dalilin ka na cewa da kyau, ka kawo ka faɗi abinda kake ganin su ne shine madogararka, shi kuma sai kawo dalilin da ke cewa ba kyau, sai ka fi shi hujja na cewa da kyau, to yanzu shi sai ya ajiye ra'ayinsa, sai ya dawo ya bi wannan da ra'ayinka. In kuma kai yirin jaya ta fuskar hujja, sai ka ajiye ra'ayinka, sai ka yi riko da ra'ayinsa. Ai dama gaskiya ake nema, kuma gaskiya kayan mumini ne da ya bata, duk inda ya same ta sai ya dauki kayansa. Ba a ra'ayin rikau mutum ya kafe ba gaskiya a tattare da shi, ba goyen bayan ayoyi da hadisai akan abin da ya tafi akai, ba shi da wani cikin magabata da yayi abin da yake yi, sannan kuma yace shi haka ya saba, ko haka ya taso, ko tun iyaye da kakanni, ko shi ba zai canza ba, wannan kuma addinin ba gadan gidanku bane. Ina fata an gane. Faman kana ma'ahu dalilu tabi'uhu, wanda duk yake da dalili sai ku bi shi. Wa aqadhu bi qawlihi, sai kuma ayi riko da maganarsa. Wa taraku ra'ayahum, su kuma sai su ajiye ra'ayinsu. Hadha madhhabu ahli sunnati wal jama'a, to duk wanda yake cewa shi ahli sunnati wal jama'a ne, kajiyan da mazhabar ahli sunnati wal jama'a take, ita ba ta kwanta sai da zakara. Duk ahli sunnati wal jama'a yana goyen bayan hujja da dalili. Akwai hujja da dalili yana gurin, ba hujja ba dalili, to shi kam inda hujja da dalili, da in Allah ya tsare shi yana da dalili da hujja, to anan yake. Da haka ba daidai bane kenan a samu ahli sunna da san zuciya, ba shi da hujja kuma ya kafe, ba shi da dalili ba madogara kuma ya kafe, to wannan ra'ayinsa ba ra'ayi bane na ahli sunnati wal jama'a. Wa hadha alladhi arshadana ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam ilayhi, kuma wannan shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shiryar da mu izuwa gare shi, mu zamto muna tare da hujja, mu zamto ƴan hujja jari, ba ƴan jari hujja ba, mu zamto ƴan hujja jari, mu ƴan ina da hujja ne, abin musamman al'amarin addini tauqifi ne. Allah ta'ala ya saukar da addini, ya aiko manzanni su tabbatar da addini, ya saukar da littafai dan su yi bayanin addini, shikenan kawai. Amma an naqula, amma mu ce uturukun nasa, ku kyale mutane, kullun ya akhudhu bi ra'ayihi, kowa ya kama ra'ayinsa ya rike. Waqtilaful ummati rahmatun, har ma a dinga kawo wannan cewa ai sabanin al'umma rahama ne. An fahimta ko? Eh, wani hadisi ne wanda bai inganta ba, ikhtilafu ummati rahama, sabanin al'umma ta rahama ne. Da haka dan wani ya saba wani, ai din rahama ce. Da haka cewa sabani rahama ne, wannan hadisin bai inganta ba, baka da wata aya da ta nuna sabani abin yabo ne. Da haka babu maganar sabanin al'umma rahama ne, sabani ba rahama bane. Fa naqulu, sai mu ce hadha batilun, wannan ƙarya ne, a ce sabani rahama, a ko a gidanku aka samu sabani ba wata rahama a cikin sabanin. Ai a dunkule a dinga tafiya akan fahimta guda ɗaya shine rahama. Amma wannan ya ci karo da wannan, wannan baya kallon wannan a matsayin musulmi, wannan yana ganin shine akan daidai wannan, kuma a ce duk sabanin al'umma rahama ne, a'a, lalle wannan magana ƙarya ce. Allahu jalla wa ala yaqul, domin Allah mai girma da daukaka yana cewa wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk, ba za su gushe ba fa suna sabani sai wanda ubangijinka ya ji kansa, ba za su gushe ba suna sabani, waɗanda kawai ba sa sabani sune waɗanda Allah ya musu rahama. To yaushe kuma Allah ya ce waɗanda ba sa sabani sune wanda ya musu rahama, yaushe kuma wannan aya ta tashi daga aiki ya zama sabani rahama ne? Allah ta'ala da kansa ya ce wala yazaluna mukhtalifina, ba za su gushe ba, suna ta rigima tsakaninsu, suna sabani da junansu, illa man rahima rabbuka, sai wanda ubangijinka ya ji kansa ya masa rahama. Fadalla qawluhu, wannan magana ta Allah madaukakin sarki sai ta nuna illa man rahima rabbuka ala annal ladhina rahimahumullah, wannan ya nuna cewa wayanda Allah ya yi musu rahama ya ji kansu, lam yakhtalifu, ba sa sabani. wa ala annal ikhtilafa, wannan sai ya nuna ashe shi sabani azabun wa laysa rahmatan, sabani azaba ne ba rahama bane. Ar-rahmatu lilladhina lam yaqtalifu, rahama tana tare da waɗanda ba su saba ba, waɗanda ba sa sabani su ne waɗanda suke tattare da rahamar Ubangiji. Wa in ikhtalafu raja'u ila al-kitabi was sunnah, koda sun saba to sukan koma zuwa ga Al-Qur'ani da Sunna, domin Allah Ta'ala ya ce fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul, da haka koda sun samu sabanin ba za su yi ta tafiya akan sabanin wannan yayin nan wannan yayin nan ba, a'a sukan dauko sabanin ne su zo su zazzage shi a gaban Al-Qur'ani da Sunna. Al-Qur'ani da Sunna ta yi hukunci game da wannan sabanin wanne ne daidai, da sun gano a nan daidai yake sai su ajiye wancan, sai su dunkule, sai su ci gaba da tafiya. Na fata an gane. Raja'u ila al-kitabi was sunnah, sai su koma zuwa ga Al-Qur'ani da Sunna. Fa akhadhu bis-sahihi, sai su riko da abin da yake ingantacce. Wa tarakul khata'a, sai su bar abin da shine kuskure. Hadhihi dariqatu ahli sunnati wal jama'a, wannan ita ce tafarki matafiya hanyar ahlus sunnati wal jama'a, ita ce wannan. Amma an yabqa kullun ala ra'ayihi, amma a ce kowane mutum ya tsaya ya zauna akan ra'ayinsa. Wa ma qala bihi fulanun, ko kuma ya dauki ra'ayin wani, wa fulanun ko ra'ayin wani, fa laysa hadhihi dariqatal muslimina, wannan ba tafarkin musulmi bane. Hadhihi dariqatu ahli al-ahwa, wannan ita tafarki ne na ma'abota san zuciya. Wa ahli ash-shahawat, wannan hanya ce ta ma'abota bin sha'awar san ransu. Shi yasa ga sabani kuma an gano ga inda daidai take, amma a ce kowa ya tafi akan ra'ayinsa. Ni bazan saki na ba, kai ma ba ka saki naka ba, baka yarda da ni ba, ban yarda da kai ba, to wannan ba addini bane. Ko dai in fahimtar da kai ka dawo kanna, ko ka fahimtar da ni in koma kanna, ka shine addini. Ba zai yi ba ni ina kan wata fahimta da an ganta cin karo take da taka, kuma a ce taka daidai ce, ta daidai ce, dan mu ci gaba da tafiya. Ya salam, na fata an gane. To wannan yana nuna maka cewa wannan ba daidai bane. Abin da yake daidai shine idan aka samu cin karo, to lalle ko shakka babu a cikin wannan abin akwai daidai, to sai a ajiye wanda yake na kuskure, sai a rike daidai, sai a ci gaba da tafiya. Yatalammasuna ma yuwafiqu ahwa'ahum, su ma abota san zuciya su ne masu lalibar abin da yayi daidai da san zuciyarsu. Min al-aqwali, daga maganganu, su ba ruwansu da hujja, kawai wace magana ce ta yi daidai da san zuciyarsu, maganar wani malami ne ta yi daidai da san ransu, ba ruwansu da hujjar malamin, kawai ai malam wane ya faɗa, tare da cewa akwai malam wane ya saba wa malam wane, maimakon a kalli zubin hujjojin malam wane da na malam wane, sai ka kama inda hujja take sai ka rike. A'a, tunda dama fatawar malam wane ta yi daidai da abin da ranka yake so, fatawar malam wane kuma ita ce daidai, amma sai ka kirko da wannan, sai ka uto wannan duk mai bin wannan ma'abocin san zuciya ne. Allah madaukakin sarki ba zai tambaye ka kowane malami ba, Allah zai tambaye ka manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, shi kadai aka ce in ka bi shi ba za ka tabe ba. Wa in tudihu tahtadu wa ma ala rasul illa albalagul mubin. Amin amin. Wa yuwafiqu ragabatahum, za ka ga suna bin abin da yake daidai da sha'awar su, abin da suke so. Wa ma yukhalifu ragabatahum, abin didda ya ci karo ya saba da san zuciyarsu da abin da suke sha'awa, ya turkunahu, sai ga suna barin sa. Wa law qala bihi al-imam alladhi ya'khuduna biqawlihi, wai ko da malamin da suke amfani da ra'ayinsa ne ya faɗi abinda yau sai suka ji ya bada fatawa da ta saba san zuciyarsa, sai su bar shi. Kuma duk wanda kaga yana haka, to ma abocin san zuciya ke. Hatta malamin da yake tutiyar yana bi, duk ran da ya bada wata fatawa da yake ganin ba ta yi masa ba zai bi shi ba. Kuma za a ga akwai ƴan tayi daɗi kawai, ko da yaushe zaba suke, malam wane ya ce kaza, malam ya ce wane ya ce kaza, wanne ne ya fi daidai a ransu, wanne suka fi jin daɗi ko suka fi so ko suke so su yi, kawai ya su ɗauka. An san ma malam wane yake bi a fatawa, amma sai ya ce ka yau ba ma tare da malam wane. A ina yau muna tare da wani, kaga addini ya zama kamar jam'iyyar siyasa kenan. Yau kana APC, gobe ka koma PDP ko ABGA ko kaza ko kaza. Allah ya kiyaye mu. ولو قال به الامام الذي ياخذون بقوله يعني لا ياخذون من اقوال الائمه والعلماء abinda ake nufi anan zak irin waɗannan mutanen ba fasa karbar maganganun manyan malamai illa ma yuwafiqu ragabatihim sai abinda yayi daidai da san zuciyarsu da sha'awarsu ba su da wani malami gwani babu kawai kowanne malami suna bin sa a daidai lokacin da ya bada fatawa da san zuciyarsu ba su da wani malami da wai shine gwanin su ko shi suke tare da sha'a suna zaba ne kawai duk malamin da ya faɗi abin da yayi muwafaka da san zuciyarsu to za su bi shi amma ma yukhalifu ragabatihim amma duk malamin da ya bada fatawar ko yayi wani bayani da ya saba wa abin da suke so fa innahum yarfudunahu za su yi watsi da wannan magana ta sa komai karfin hujjata komai karfin dalilin wannan fatawar ta sa ba hadha dalilun wannan dalili ne ala annahum yattabi'una ahwa'ahum dake nuna cewa lalle wayannan mutanen suna bin san zuciyarsu ne amma wafaqa hawahum abinda yayi daidai da san zuciyarsu akhazu bihi sai su rike shi wama khalafa hawahum abinda ya saba wa san zuciyarsu tarakuhu sai su bashi wala haula wala quwwata illa billah wa hadha huwa alladhi yunada bihi al'an to irin wannan fa fahimcen waɗanda suke na kuskure na san zuciya irin su ne ake kururuwa da yayi kuwar kiran mutane a wannan a yau fi suhufi a cikin ainihin wato wasu takaddu wal mujallad da wasu jaridu wan nadawat da saminoni wal mu'tamirat da wani conference tarurruka na fata an gane an nadawa semina mu'tamar shi kuma conference dan haka irin wannan kururuwar ta shedan irin ta ce yanzu ake kirayekira ake kiran mutane zuwa gare ta a cikin takaddu da mujallu da tarurruka iri daban-daban fil galibi a mafi yawan lokuta wa fil fada'iyat haka irin su in kana sauraron programs a channels daban-daban na TV to za ka ga irin wayannan abubuwan ake so a jeho mutane الفضائيات واتو channels na television يروجون الخلافة ذا هكا إرنوا إنن مجلن إرنوا إنن تكدن إرنوا إنن سامينس إن دا كومفرنس دا أكي تتارا أكي تارا وأنا يو متاني دا كما أينين programs دا أكي يو ني أتكين تشوشين تي بي تو ذا هكا إرنوا إنن أنا كو كارن حبكا الخلافة ساباني سكان متاني أنونا أي ساباني رحماني ويقولون نوسع للناس ذاك جي سنا ميلوتاو متاني اي بي كما تا سوكي متاني اتشي سي سن تفا اكن فهمتا غدا ديه با ذاك كما تا يلوتاو متاني وانا ان يفدي كذا وانا يفدي كذا سي كا دوبا وني ذاك دوكا وني يبو وانشان وني يبو وانا بماذا نوسع للناس دمي اكي سو ميلوتاو متاني بترك الكتاب والسنه دبرن القراني ده سنه شيني يلوتاو متاني القراني يفدا ga wani ra'ayi ya saba da alqur'ani ya ce a bar wancan shi ma ya tafi akan ra'ayinsa shine yalwatawar a bar alqur'ani ga wani ya zo da wata fahimta ta saba da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shikenan zai ce ya tafi akan fahimtar sa wannan shine yalwatawa a bar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wadhhabi ma'al aqwal da tafiya tare da wasu maganganu allati ahluha wanda ma'abota waɗannan maganganun laysu ma'sumina ba ma'sumai bane yukhdi'una wa yusibuna mutane ne kamar kai zasu iya daidai zasu iya kuskure sai a bar abin da babu kuskure a cikin sa shine littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ayi ruko da ra'ayin wani domin dukkan mai ra'ayinsa zai iya zama daidai zai iya zama kuskure a ina yake zama daidai in yayi daidai da alqur'ani da sunna a ina yake zama kuskure in yayi hannun riga da alqur'ani da sunna ya zama kuskure ko daga bakin waye zo komai girman rawaninsa komai katuwar rigarsa ko وهم ينهوننا ان ناخذ من اقوالهم تو ايرن سنه زاكا سنا هانا مو وهم ينهوننا ان ناخذ من اقوالهم الا ما وافق الدليل القراني ده سنه سونه سكي هانا مو مي رقو ده زنتتكن دكان واسو ماسو زنتتكا كو مغانغنن مالمي الا ما وافق الدليل سي مغانا ده تداچي ده حجه هم ينهوننا ان اخذ اقوالهم اذا خالفت الدليل kuma su dai malaman su ne waɗanda suke umartan mu wato suke hana mu yin ruko da maganganun su in suka saba da hujja fa hadha amrun yajibu ma'rifatu wannan shine al'amarin da ya wajaba mu sani su dai malaman su ne suke hana mu yin riko da maganganun su sai maganganun da suka dace da Qur'ani da Sunna. Su dai wayannan malaman na kware su ne suke hana mu yin riko da maganganun su in suka saba da hujja, suka saba da Al-Qur'ani da hadisi. Manyan malaman shari'a dinnan wato limaman shari'a duk in ka karanta maganganun su duk sun faɗa haka. Su Imam Abu Hanifa, su Imam Malik, Imam Shafi, Imam Ahmad bin Hanbal duk sun faɗa haka cewa idan ra'ayin su ya saba da Qur'ani da Sunna ka ajiye ra'ayin su ka dauki Qur'ani da Sunna. Fahaza amrun yajibu ma'arifatu, wannan kuma shine al'amarin da ya wajaba ainihin wato mutane su sani. Li'anna an-nas al-yawma, domin mutane a yau ibtulu bi ha'ula'i alladhina yulabbisuna 'ala an-nas, wayannan wato mutane a yau an jarabce su da waɗannan wayanda suke rikirkitawa mutane addinin su, wayanda suke rikirkitawa mutane kwakwalan su. Yanzu an jarabce mu da ire-iren su, irin wannan hayaniyar da harguwa ta yi yawa yanzu. Kowa malami ne, kowa zai busa loudspeaker ya magana, kowa yana da yancin faɗin albarkacin bakinsa da sunan addini ko wani abu mai kai. Kowa yana da yanci musamman a ƙasa irin tamu ya tallata aqidar da yake da ita. To a irin wannan kaga an jarabci mutane da irin wannan musiba din. Wallahu almusta'an. Fa qawluhu wa alam anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala, fadin sa da yace ka sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sataftariqu ummati ala 73 firqa, al ummata, karka dauka wasu fu kristoci da yahuda, a'a, al umman manzon Allah da sunan musulunci za su rabu kashi 73, banda yahudanci, banda kristanci, banda masu bautar danburi, banda masu bautar saniya, banda masu bautar ruwa ko wata, duk banda wayannan kawai wayanda suke ganin musulmi ne za su rarrabu gida 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 har gida 73, inji Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kulluha fi nar, manzo Allah ce kuma duk wuta za su, illa wahida, banda kwaya daya. Wannan kwaya daya da kai ta lalubata har rayuwarka ta kare, ka dage ka gano wannan guda daya, kuma wallahi in Allah ya ma tawfiki ka gane ta, rike ta, nan ne gurin da za a yi gumurzu har a mutu zuwa koma zuwa ga Allah. Hadha alhadithu sahihun, wannan hadithin ya inganta, sahihi ne bi majmu'i turuqihi, in an tattara hanyoyin sa hadithi ne sahihi. Wa riwayatil kathira, da ruwayoyin sa masu yawa. Qad kharrajahu al-a'imma, manyan malaman hadisi sun fitar da wannan hadisi sun ruwaito shi. Wa asnau alayhi, kuma sun yabi hadisin, sun ce hadisi ne mai kyau. Wal waqi, wannan hadisin abinda ke faruwa a rayuwar mu a yau, yusaddiquhu, yana sake gaskata wannan hadisin. Abinda ke faruwa a yau na rabaraban kan al'umman musulmi a yau, to wannan yana sake, wannan hadisin yana sake gaskata maka, ko abinda ke faruwa a yau yana sake gaskata maka wannan hadisin. Haythu akhbara sallallahu alaihi wasallam, inda manzo Allah ya bada labari, anna hadhihi al-ummatal muhammadiyya, wannan al'ummar ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sataftari, shi sa kowa zai ce ma masoyin manzon Allah ne, kowa yana jingina kansa zuwa ga manzon Allah cikin wannan kungiyoyin duka. Kuma gashi annabi ya ce 72 ɗan wuta ne. Abi da kakkarudu da mutun dan yazo maka da wata sifa, ko yazo ma da wani yanayi, ko yazo ma da wata da'awa, saurare shi, me yazo da shi, ya saba da Al-Qur'ani da Sunna, sake shi. Sataftariqu ala 73 firqa, za ta rabu kashi 73, wa hadhihi usulul firq, wannan shine wato asalin rarrabuwar. Asalin rarrabuwar shine za su kasu kashi 73, wa hunaka aktharu min hadhihi alfirq, amma a yanzu zaka lissafa in kai ma abocin research ne da bincike na kungiyoyi, to yanzu kungiyoyin da ake da su sun fi guda, akwai kungiya ɗaya ma ta karkasu kusan, an ce malamai sun ce ta kasu wajen kashi 300 ita kadai. Kwaya ɗaya ce ta balle daga 73 can, ita ma ta dinga ballewa, ta dinga ratsa har wajen 300. Da haka wayannan 73 ana gaya ma su ne tushe, duk wata kungiyar bata daga gare su take bambara, take fita. Lakin hadhihi usulaha, sai dai wayannan 72 din su ne asalin su. Kulluha finnar, kuma duk wuta za su. Ya anithintaini wa 70, kulluha finnar, ana nufin 72 nan dukkanin su wuta za su. Illa wahidatan, banda guda daya. Wa hiya thalithatu was sab'una, ita ce ta 73 din. Wa hiya man kana ala mithli ma kana alaihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu, ita ce wadda take kan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu a kansa da shi da sahabbansa. Fa hadhihi najiyatu minan nar, wannan ita ce wadda za ta tsira, za ta kubuta daga shiga wuta. Allahumma ja'alna minhu. Walidhalika tusamma alfirqatan najiya, dan haka ma ake kiranta da kungiyar da za ta tsira. Wa yusammuna ahlus sunnati wal jamaa, kuma su ake kira ahlus sunnati wal jamaa, ba wai da awa bace, ba wata jam'iyya bace wanda sai in mutun ya ga dama ko ta wasu mutane ce a'a duk wanda yake kan abinda manzon Allah ya rayu akai da shi da sahabban sa ahlus sunnati wal jama'a wama adahum duk wanda ba su ba fahum mukhalifuna to sun saba wa mutawa'aduna kuma su ake yi wa alqawari bin nari na shiga wuta faminhum a cikin kungiyoyin nan man yadkhulun nara likufri akwai wanda za su shiga wuta saboda kafircin su su kungiyar ma aqidun su sun kai su zuwa ga kafirci wa minhum man yadkhulun nara ainihin wato lifisqihi a cikin su akwai wanda kuma za su shiga wuta ne saboda fasikancin su abinda suka zo da shi a kungiyoyin nasu fasikanci ne a addini wa minhum man yadkhulun nara limasiyati a cikin su akwai wanda za su shiga wuta saboda saban da ke kunshi a cikin wannan aqidar ko kungiyar ta su akwai wanda za su shiga wuta saboda bid'ar da suka zo da ita a ciki laisu sawa'an fi dukhulihimun nar ba daidai wa daidai suke ba wajen shiga wuta din fala yu'khadhu min hadha alhadith anna hadhihi alfiraqa kullaha kafira dan haka ba za a yi hujja da wannan hadisin a ce duk kungiyoyin nan kafirai bane a'a akwai wanda lalle kam suna cikin 72 nan amma abinda suka kudurce bai kai kafirci ba sai dai ka ce fasikanci ko bid'a akwai kuma wanda nasun ya kai kafirci qauluhu wa hiya aljama'a ay aljama'atu man kana 'ala alhaq walau kana wahidan wato aljama'a din nan karka ji an ce jama'a ka dauka tarin jama'a wai aljama'atu man kana 'ala alhaq jama'a din nan shine wanda ya zama akan gaskiya walau kana wahidan ko shi kadai ne sunansa ahlus sunnati wal jama'a mutum ɗaya ne tak yake kan wannan ta 73 to shi kadai za a dinga kiransa ahlus sunna wal jama'a huwa al jama'a shine jama'a din shi kadai ammal kathratu wahdaha amma yawan kadai fala tadullu ala al haq wannan yawan ba shike nuna masu yawa akan gaskiya suke ba qala ta'ala ubangiji ta'ala yace wa in tudhi akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah idan zaka bi mafi yawan wadanda suke ban kasa to za su batar da kai daga tafarkin Allah Allah ne da kansa yake ga ma cikin suratul an'am idan ka bi mafi yawan mutane da suke ban kasa to za su batar da kai su raba ka da tafarkin Allah wa qala ta'ala ubangiji ta'ala yake kuma cewa wa ma aktharun nasi walau harasta bi mu'minin mafi yawan mutane ba za su yi imani ba koda kai kwadayin haka wa qala ta'ala ubangiji ta'ala ya kuma cewa wa ma wajadna li aktharihim min ahadin mafi yawancin su ba mu same su masu rike alƙawari bane mafi yawancin mutane ba mu same su masu rike alƙawari ba wa in wajadna aktharahum la fasikin haqiqa yawancin su mun same su fasikai ne inji Allah falaysat al'ibratu bil kathara dan haka ba ana la'akari bane da yawan mutane ina fata gane biman kana alal haqq al'ibratu ana lura ne biman kana alal haqqi ga wanda yake kan gaskiya yake kan alqur'ani da sunna walau kanu qalilina koda su yan kadan ne walau kana wahidan fa huwa aljama'a ko shi kadai ne to ya zama jama'a ina fata gane qauluhu qila man hum ya rasulullah suwaye ya maikin Allah qala ma ana alaihi alyawma wa ashabi sune wa'anda suke kan abinda nake kan da ni da sahabaina a yau hadha huwa tariqus sahih wannan ita ce tariqa ingantacciya ita ce hanya lafiyayya man kana ala ma alaihi rasul duk wanda ya kasance akan abinda manzon Allah yake kai wa ashabuhu da sahabansa fa huwa aljama'a to shine jama'a allahumma ja'alna minhum binda mu karanta ya zama daidai Allah ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk amin amin amin